Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Sauraron abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Talata 29 ga watan Satumba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To Baballe, yanzu yawan mutanen da cutar COVID-19 ta kashe a duniya ya zarce miliyan guda. Shugaban Amurka dan jam'iyyar Republican Donald Trump da mai kalubalantarsa a jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden na shirin buga muhawarar su ta farko da daren yau dinnan Talata. Sannan ana kyautata zaton wani lokaci a yau dinnan Talata kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai tattauna kan ci gaba da kasancewa da yaki ke yi a yankin Nagorno-Karabakh dinnan da ya balle.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya ta gayyaci wasu kamfanoni don kera mata na'urar kada ƙuri'a. Abin da ya sa wasu 'yan kasar suka fara tsokaci.
Wannan da suke zaben su da wannan ilimin, a domin 70% na mutane ba su da wannan ilimin aikata wannan abin. Sai da card reader ɗin man da ake yi irin cikin ma, yanzu aka gare da shi, aje aje abin nan sai din yana sai zamba.
A jamhuriyar Niger kuwa, wani sabon cece-kuce ne ya barke bayan da aka gano cewa dan takarar shugaban kasa jam'iyyar adawa ta Model Limana Hama Amadu bai rijistar zabe ba.
To mu duk wanda bai rijista ba na adawa gaba ta kai mu. Dan in buka rijista ba a wannan zabe da za a yi ba kasa. Wannan aiki ba mu muka yi shi ba. Aiki ne wanda dokoki suka tanada kuma wanda ita da kanta ce ni sassa ma'aikatanta suka yi wannan aiki.
Kamar kowace ranar Talata, don ba muna tafa da shirin noma tushen arziki. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yawan mutanen da cutar COVID-19 ta kashe a duniya ya zarce miliyan guda bisa ga alƙaluman cibiyar samar da bayanai ta jami'ar Johns Hopkins, wadda ta kuma ce yawan waɗanda cutar ta kama a duniya ya zarce miliyan 33. Da yake takaicin abin da ya kira kafa tarihin abin bacin rai, sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga duniya da ta tashi ta ci ƙarfin ƙalubalen da wannan annoba ta kawo, ta kuma koyi darasi daga kurakuran da aka tafka a farkon bullar cutar. Shugabanci na gari na da alfanu, a cewar Guterres, wanda ya ƙara da cewa kimiyya na da alfanu, sannan kuma haɗin kai na da alfanu, amma bayanai marasa sahihanci na kaiwa ga halaka. COVID-19 dai shine ciwon nan da shi'umar kwayar cutar nan ta corona ke haddasawa, wadda aka yi imanin cewa daga Wuhan na kasar China ta samu asali a ƙarshen shekarar bara. Shugaban Amurka dan jam'iyyar Republican Donald Trump da mai kalubalantarsa a jam'iyyar Democrats tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden na shirin buga muhawara da daren yau dinnan Talata, makonni hudu gabanin zaben da za a gudanar ranar 3 ga watan Nuwamba, wanda shine na farko a jerin muhawarori 3 da za su buga gaba da gaba cikin watan gobe. Wannan al'amari mai matukar muhimmanci wanda za a yi a birnin Cleveland na jihar Ohio na zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke gaba da Trump da maki 7 a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a a fadin kasar, wanda ke barazanar mai da Trump shugaba na 3 cikin shekaru 40 da ya kasa samun wa'adi na 2 na shekaru 4. To sai dai suna kurkusa ne a da dama daga cikin jihohin da suka fi muhimmanci wurin cin zaɓe, wanda hakan na iya sawa koda Trump ya kasa cin jimlar ƙuri'u mafiya yawa, kamar yadda ya faru a karawarsa da Hillary Clinton ta Democrat a shekara ta 2016, ya ci ƙuri'un jihohin da suka fi muhimmanci wurin cin zaɓe ɗin, ya kuma yi nasara. An kiyasta cewa Amurka miliyan 100 ne za su kalli wannan bugawar da 'yan takarar shugaban kasa za su yi ta tsawon minti 90. Ana kyautata zaton wani lokaci a yau dinnan Talata kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai tattauna kan ci gaba da kasancewa da yaki ke yi a yankin Nagorno-Karabakh dinnan da ya balle. Kasashen Turai biyar, wato Burtaniya da Belgium da Estonia da Faransa da Jamus, suka buƙaci a yi wannan zama na sirri bayan da faɗin ya daɗa tsanani jiya Litini tsakanin dakarun Armenia da na Azerbaijan a wannan yankin.
An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu, wanda za mu fara da Najeriya. inda hukumar zaben kasar ta gayyaci kamfanoni don kera mata na'urar da ta dace da nufin komawa kada ƙuri'a nan gaba ta hanyar na'ura mai kwakwalwa. Matakin zai ba da damar kada ƙuri'a ta na'ura da daina amfani da takardun da hukumar ta ce babbar ɗawainiya ce raba su a rumfunan zaben Najeriya. Sai dai tuni kan jami'in kasar ya rabu, inda wasu suke ganin wani sabon salon maguɗi ne, yayin da wasu suke ganin akasin haka. Daga Abuja ga rahoton Nasiru Adamu Alhikaya.
Shugaban hukumar zaben Farfesa Mahmud Yakubu ya bayyana cewa hukumar ta gayyaci masu kera na'urorin kada ƙuri'a daga sassan duniya don gwada yadda za a yi amfani da fasahar a Najeriya da zai kai ga zaɓar na'urar da tafi inganci. Yakubu ya ce duk kamfanoni 40 da aka gayyata za su gwada fasahar su. Mr. Nick Dazan shine daraktan labaru da wayar da kan jama'a na hukumar zaben.
Sai idan ita hukumar zaɓe ta gamsu da wannan na'ura kuma ta tabbatar da cewar ba za a yi amfani da shi a tafka maguɗi ba, za ta gayyaci masu wada tsaki da 'yan majalisa da mangaren zattaswa ta musu gwaji su gani kamar yadda dai in ka tuna muka yi 2014 tun ana cewar wannan na'ura na tantancewa ba zai yi aiki ba, wanda ba su da ilimi ba za su fahimce shi ba, amma mun ɗauki wannan na'ura mun kai su ƙauyuka kuma sun rungumi wannan na'ura saboda sun ga cewar tabbas zai kawo inganci mu zaɓe kuma ƙuri'ansu da suka kada zai zama da muhimmanci kamar yadda demokraɗiyya ta tanada.
Jami'ai da magoya bayan manyan jam'iyyu sun fara mai da martani kan fatar fara aiki da na'urar a babban zaɓe mai zuwa. Dattijan APC Alhaji Musa Yola ya ce hanyar ka iya kawo murɗiyar zaɓe ne kawai.
Girman mu bai kai haka ba ne, in ya kai ka ba laifi mu yi, amma muna da ilimin mutanen da suke zaɓen suna da wannan ilimin. A dubin 70% na mutanen mu ba su da wannan ilimin aikata wannan abin. Da kadiri da zaman da ake yi ɗin ɗin ma yau sai aka ƙara da shi a ce a sai abin nan. Sai din yana sa yi zamba. Da Amerika neman da suke suna sun jaye yanzu tun biya zai bai yadda a yi ba. Yau sai Najeriya za ta zo ta yi. Waɗanda ba su iya rubutun bankon nan da nan sun fi 60% kuma kafa kace za su zo su yi wannan abu ta yaya za su yi. In yana sa a yi cuta kuma wallahi cuta fa Allah ba zai yafe ba.
A nasa ɓangaren dattijan PDP injiniya Abubakar Galadima ya ce sun daɗe da fatar fara aiki da na'urar.
Ba yadda za a yi wani mutum ya zalunci al'ummar Najeriya ta hanyar amfani da na'ura domin babu wani makuya ga wani mutum. Kowane mutum sai dai ya samu yardan al'umma su jefa masa ƙuri'a in ya ci ya ci in ya faɗi ya faɗi. Kuma su ma kansu kotu idan aka yi amfani da na'ura aka kawo musu sakamakon gashi a zahiri abinda ko da wani ya yi ƙoƙarin ya ɓata abin in aka je can cikin saba za a iya samo gaskiyar zai ma hana abin da ake kira cin hanci da rashawa da irin kuɗaɗen da ake ba waɗansu jami'an tsaro da mutanen INEC da ma masu shari'a.
Hukumar zaben ta ce ta bullo da tsarin yanar gizo da yanzu mutane za su iya ganin sakamakon zaben rumfunan zaɓe a ranar da ake kada ƙuri'a. Rashin sanya hannu da shugaba Buhari bai yi ba kan sabuwar dokar zaɓe da majalisa ta amince da ita ƙarƙashin tsohon shugaban majalisar dattawa Sanata Bukola Saraki ya jawo kace na ce daga yan adawa, inda magoya bayan gwamnati kuwa ke cewa amincewa da dokar za ta kawo kasadar faduwar shugaba Buhari ne a zaben don wasu lamura masu sarƙaƙiya. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Nasiru. To har yanzu dai batun siyasa ne, amma wannan karan a jamhuriyar Nijar, inda wani sabon cece-kuce ya barke bayan da aka gano cewa ɗan takarar jam'iyyar Hamayya ta Model Limana, wato tsohon Prime Minister Ahmed Ahmadu bai rajistar zaɓe ba, a inda magoya bayan jam'iyyar PNDS mai mulki ke kallon abin tamkar, wani shinge ne da zai hana wa jagoran na 'yan adawa shiga zaben na watan Disamba wannan shekara. Sai dai magoya bayansa na cewa takarar zakaran nasu tana nan daram. Wakilin muryar Amurka ya mai Sulaiman Mumunu Barmana tafa da rahoton.
Wannan sabuwar dambarwa ta taso ne bayan da rahotanni suka tabbatar da cewa binciken takardun rajistar da ke hannun hukumar zaɓe ya gano tsohon Prime Minister Hamma Ahmadu bai yi rajistar zaɓe ba, abinda ake ganin zai iya shafar sahihancin takararsa a gaban kotun tsarin mulkin ƙasa. To amma wani na hannun damansa Bana Ibrahim na da ja akan wannan hasashe.
Lokacin da an kai rajistar mutane lokacin na Hamma Ahmadu yana gida ya hilinge. Ka kun san kuma ba a yi rajistar cikin mutanen da ke gida yari ba ko? Amma wannan bai hana mutum ya zama ɗan takara tun da haƙƙi ne babba wanda kundin ƙasa constitution ta baka. Kundin ƙasa da code electoral ba su kawo cewa ba idan za ka so ka aje takara na shugabancin ƙasa sai ila tilas ka gwada kana da takardar zaɓe.
Da yake bayyana matsayinsa akan wannan al'amari na rashin rajistar sunan ɗan takarar madugar jam'iyyar adawa, kakakin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Asmanu Muhammadu na ganin abin tamkar wani matakin samun nasara a zaben da ke tafe.
Yomu duk wanda bai rajista ba da adawa gaba ta kai wannan don in bukarin sa ba a wannan zabi da zabi ba kasa wannan aiki ba mu muka yi shi ba aiki ne wanda dokoki suka tanada kuma wanda ita da kanta shine ta samu aikatan ta suka wannan aiki saboda haka yadda mutane suka ji cewa bai rijista ba haka muka ji mu
Hamma Ahmadu na daga cikin mutanen da aka yi wa daurin shekara guda a kurkuku bayan da aka same su da hannu a wata badakalar sayan jarirai abinda ya sa masanan doka irin su Dr. Abubakar Ahmad Hassan ke alakanta rashin rijistar sa da wannan hukunci
shi malam Hamma Ahmadu kusa wannan laifin ne na shekara guda da aka baci a zaman yari da yake babu yanda za a yi ya zaman to lokacin rijista an mushi rijista kuma an zo an mushi ta wata hanya in aka farga da cewa akwai sunan shi a bisa yaddan na kasa gaba daya na zabe masu zabe ko wata jam'iyya kai duk wani wanda ke da abubuwa yana iya daukaka kara abin da ke ta contention na radiation wato dan a kudda sunan shi saboda an mushi register ba tare da kamar an yi rasartan wannan dokal ba na aya na 8 na kundin tsarin zabe
tun dai aka kada gangar siyasa abin da ke baiwa ƴan takara damar soma gabatar da takardun su a ofishin ministan cikin gida wanda daga bisani ya zama wajibi ya isar da su a hannun alƙali lan kotun tsarin mulki mai alhakin tantance halacci da sahihancin hancin takardun ƴan takarar da suka cancanci shiga fafatawar da za a yi a ranar 27 ga watan Disambar 2020 Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Agai da Sule ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Ibrahim da cigaban labaran duniya
To baballe za a yi jinkirin dage ma kasar Mali takunkumin kare tattalin arziki da kasashe 15 na Afirka ta yamma suka kakaba mata yadda aka yi tsammani da farko duk wanda nada sabon prime minister wucin gadi farar hula Muktar Un da aka yi kungiyar ECOWAS ta kakaba takunkumin Mali jim kadan bayan juyin mulkin da aka yi a kasar a watan jiya wanda ya kai ga hanbarar da shugaba Ibrahim Bubakar Keita kungiyar ta ce za ta dage takunkumin ne bayan an nada shugabanni farar hula a yayin shirin komawa tsarin demokradiya to amma kafar labaran Faransa ta ce nada jagoran sojojin da suka yi juyin mulkin kanar Asimi Goita a matsayin mataimakin shugaban kasa na wucin gadi na iya zama dalilin shugabannin kasashen na Afirka ta yamma na kin canza matsayin su manzon musamman na ECOWAS kuma tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya faɗa a wata takardar bayani cewa Har yanzu sojojin da suka yi juyin mulkin ba su cika buƙatar su ta nada farar hula a matsayin mataimakin shugaban kasa na wucin gadi ba. Shugaban Faransa Emmanuel Macron yau din nan Talata ya yi alkawari ma ɗan ƙasar Belarus cewa za su samu tallafin Turai bayan ganawarsa da jagoriyar ƴan adawa Svyatlana Tsikhanouskaya. Ganawar ta auku ne a Vilnius babban birnin ƙasar Lithuania inda Tsikhanouskaya ta gudu. Bayan da zaben shugaban kasa da aka gudanar a watan Agusta ya janyo dambarwar siyasa da dama daga cikin ƴan kasar ta Belarus na watsi da sakamakon zaben da aka bayar a hukumanci wanda ya sake baiwa da dadan shugaban kasa mai ci Alexander Lukashenko wani wa'adin kuma wanda dan haka dubban mutane suka yi ta zanga zanga cikin makonnin da suka biyo baya
Gaida Ibrahim Kalma Sai Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayar rahotanninmu da mu sake komawa Najeriya. Kimanin shekara 7 bayan kafa kwalejin mazajen lati haɗin gwiwa tsakanin hukumomin ilimi na Jamhuriyar Nijar da gwamnatin jihar Kano ta Najeriya. Abana ne ake tsarin yaye kashin farko na ɗaliban kwalejin da ke birnin Yamai yayin da ake tsare-tsaren ci gaba da aikin makamanciyarta domin ɗalibai mata a garin Zindar bayan da aikin gina ta ya samu tsaiko a shekarun baya daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari
Yunkurin kyautata yaukin dangantaka da ƙarfafa zumunci tsakanin al'ummar Kano da na Jamhuriyar Nijar musamman ta fuskar al'adu kasuwanci da zamantakewa na daga cikin muhimman dalilan kafa wannan kwaleji mai mazauni a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar makarantar sakandaren wadda ake koyo da koyar da darussa a cikin ta da harsunan Faransanci da Ingilishi ana daukar dalibanta ne daga Kano da Niger bayan sun kammala makarantar primary Malam Isa na mata shine daraktan kula da harkokin ilimi a ma'aikatar kula da makarantun sakandare ta Jamhuriyar Niger
son akai duk yaron da yayi karatu cikin wannan makarantar za shi ci gaba da karatun shi ko a Faransanci ko a Ingilishi ba bisa ga ya samu wata matsala ba gurin mu duk wanda ya samu ya kare karatun shi duk cikin fadin duniya inda za a ci gaba da karantarsuwa a Faransanci ko a Ingilishi ko wace university ko wace babban makaranta wannan dalibin za shi shi ci gaba da karatun shi
hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin ilimi na Jamhuriyar Niger da gwamnatin jihar Kano ke kokarin farfado da aikin gina makamancin wannan kwaleji domin dalibai mata a garin Zindar Alhaji Idris Garba Ungolimi dake zaman kwamishinan ayyuka na jihar Kano ya ce gwamnati na dakon rahoton injiniyoyin ma'aikatar sa dake aikin tantance yadda aikin gina kwalejin zai ci gaba
aikin nan daktar da shi gujin tsawon shekara 7 saboda haka gaba daya akasarin sa ya rufe kuma Niger da ta tsoto ta mai girma gwamna kuntin jihar Kano ta je ta ga mu aikin nan domin a samu da daliban nan mata zalla saboda kuma tabbata injiniyoyin mu daga nan da mu da hukumar Niger da mu minista ina nan mutumin gwamnan Zandar ina nan speaker na Zandar ina nan kai gari aka injiniyoyin mu suka fara aiki na guje-guje wanda sun dauko sample da dama sun tawo da shi sai da aka gina gwamna za kai masa rahoto zai kuma ba da izinin yanda za a gudanar
rawatanni dai na nuni da cewa kulliya ta kama tafarkin biyan kudin sabulu game da burin kafa wannan kwaleji
akwai alama za a fara cimma wannan guri wanda an kafa gaba tunda dai a bana mun sami promotion ta farko bana hatta yi ba sun kammala yanzu sai zuwa shiga fanni na university matsala wanda an ka samu tun kan fare ita ce wurin zabo yaran musamman yan Kano ba a kawo kwararri ba amma ko kwanaki mun yi muhawara da yan Kano da sun kazo da mun ka hadu Zandar mun tattauna bisa ga wannan zancen sun dauki alkawari da nan gaba su ma yanda sai mun zabo wadanda za su zuwa cikin wannan makaranta su ma za su kiyayewa da sai wanda ya kware za su turowa cikin wannan makaranta
daraktan kula da harkokin ilimi a ma'aikatar kula da makarantun sakandare ta Jamhuriyar Niger kenan Malam Isa na mata Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
a gaida Mahmud Ibrahim Kwari kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC a kamitoci 1625 da kuma 31 a Jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta biyu a Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a biyuhausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba noma tushen arziki jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa kamar yadda wata kila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata mun ji ne a daidai inda wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya tambayi shugaban kungiyar manoman shinkafa ta Najeriya reshen jihar Kano Alhaji Abubakar Haruna Aliyu ko yanzu adadin mutane nawa ne suka ci gajiyar shirin na kayan da aka basu kuma nawa ne jumlar kuɗin gaba daya
eh to a hakikanin gaskiya zan iya cewa kusan mutum 100,000 sun samu wannan amma zancen kuɗi ake yanzance gaskiya ba zan iya faɗan adadin wannan kuɗi ba amma kuɗi ne masu yawa malala gashin tinkiya ta Bahaushe saboda a gaskiyar magana kuɗin suna da ran dama haka
mutum 100,000 din nan ya zuwa yanzu za a kai kaman kasan su nawa ne suka fara dawo da wannan kayayyaki misali
eh to akalla kasar zan iya cewa kashi 30 zuwa kashi 35 abinda nake tsammani mutane sun dawo da shi in aka yi jibillar wannan abu gaba daya na shekara uku da muka yi wannan aikin kuma kaga wannan gaskiyar magana bai yi kyau ba ya kamata a ce yanzu mun haure kashi 50 ma a cikin
yanzu ga wannan kalubale wannan matakai kuke dauka dangane cewa akalla mutanen nan wajen kashi 65 cikin 100 da basu dawo da shi basu dawo da shi domin na gaba su amfana
eto anan gaskiyar magana sun bar mu babu wani zabi banda mu gurfanar da su ga hukuma kuma a gurfanar da su a kotu kuma ta sa su dawo da wannan shine iya abin da zamu iya saboda mu dai nan ba hukuma bane kuma dole sai an dawo da kudin nan to babu abin da yafi banda mu tura su gaban hukuma su kwato wannan abin da suka karba
ciyaman yayin da kake cewa za ku gurfanar da masu taurin bashin nan a gaban hukuma wala Allah har abin ya kai gaban kulliya akwai masu cewa ku kanku din nan kun ana zargin ku cewa ai ma ba ku raba kayayyakin nan yadda ya kamata ba mazancan makaliyar kayayyakin nan ma a karkashin ku ne a tsakanin ku ne
a wannan magana a hakikalin gaskiya babu ita mu dai muna daidai kokarin mu mun san mutanen da muka ba kayan nan lunguna da sakuna na 44 local government din nan nayi maka imanin kowa zai yi shaida kuma duk lungun da kaje kaya mun san isa ga wayanda ake so su kai matsalar da ake samu anan wato mu muna amfani ne da kananan kungiyoyi masu mutum 10, 15, 20, 25 to su wayannan ba wai suna tare da mu bane kungiyoyi ne haka wayanda mutane manoma suka kakkafa akasarin matsalar da ake samu to daga gare su ne saboda me saboda kai kana ganin ka kafa kungiyar ka ta mutum 20 kai ne shugaba tunda su ma suna da tsarin chairman secretary da treasurer to muddin kaya aka ce sun karbi kaya ya shiga hannunsu sai kaga ko chairman ko secretary sai shi yayi wahala a wannan abin da ya kamata ya ba mutum bai bashi ba sai ya ce shi ya rage wani abu saboda walhalin da yayi wanda ko mu anan mu ba haka muke ba komai namu na wannan kungiya ta mu tun daga world level zuwa state a tsare muke da abun mu muna da shugabanci muna da structure kuma muna bibiya abin da aka bawa mutanen ma da kuka kawo mana mu ba su kaya mun san ko mutum nawa ne mun san su waye ku kuma ku wanda kuka kawo mana ku za ku garanti mutanen nan lalle su dawo mana da wannan kaya amma muna samun gaskiya matsala wajen dawowa da kaya na wajen mutanen mu
haka kuma wakilin namu ya tattauna mana da Comrade Yahaya Shu'aibu Ungwaggo mai fashin baki kan kananan masana'antu da suka shafi aikin gona inda ya karin bayani kan bashin da aka bayar ta hannun kungiyoyin manoman shinkafa
tun farko yanda aka dauko da tsarin dole irin waɗannan matsaloli a fuskanci su domin kuɗi ne kawai aka zo aka saki da wanda yake noman shinkafa da wanda baya noman shinkafa sannan aka yi amfani da kungiyoyi maimakon a yi amfani da hukumomi da ya kamata a yi amfani da su waɗanda za su tabbatar da cewar dukkan wanda aka ba kayan nan mai kuɗi sai ne noman shinkafa ko kuma wanda yake da burin yin noman shinkafa domin zai iya kasancewa akwai mutumin da yake da burin yin noman shinkafa amma ba shi da yanayin yanda zai samu dama yin noman shinkafa misali ba shi da gona ba shi da jari to amma akwai yanayin da za a samu musu da wannan yanayi misali a ce shi sai an horar da mutum kafin a bashi ya samu horo an sama mai wasa matsaya
da ya samu wani mizani
ya an dora shi mizani da tabbas noman shinkafan nan zai kuma akwai magana ta bibiya cewa noman shinkafan yake yi ko kuma noman shinkafan ne kamata yayi to duk waɗannan abubuwan ba yi
sa sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da cigaban shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma wakilin mu a Kano Muhammad Ibrahim Kwari sai Julie Lagos Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti ni Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu madalla yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email
sako na farko a yau ya fito ne daga Muhammad Salihu aure na mota a Zamfara inda yace a gaskiya ban ji dadin janye shiga yajin aiki da kungiyoyin kwadoko a Najeriya suka yi ba kasancewar tsare-tsaren da gwamnatin shugaba Buhari ke fitowa da su ba masu tausayi bane ga talakawan Najeriya daga ƙarshe muna kira ga waɗanda suka shiga tsakani da su tabbatar gwamnati ta cika alƙawarin da suka cimma da ƴan kwadagon to sai kuma sakamakon na gaba da muka samu daga Usman Shitu Mahuta shi kuma cewa hakika zanga-zanga da wasu al'ummomi suka gudanar a jihar Katsina inda suka tushe hanyar Katsina zuwa Jibiya domin nuna bacin rai da rashin jin dadin su akan hare-haren da suke fuskanta daga ƴan ta'adda masu satar mutane dan neman kuɗin fansa hakan yayi daidai domin fa zanga-zanga shine kadai yaran da gwamnati ke ji a Najeriya sai kuma sakon haɗin gwiwa da muka samu daga Jamila Ado Salatu Goma ga Annabi Rijau da Fati Ado Salatu Goma ga Annabi Rijau su kuma cewa suka yi VOA Hausa ku miƙa mana sakon ta'aziyarmu ga ƴan uwan jami'an tsaron 15 waɗanda ƙungiyar Islama ta kashe a harin da ta kai wa tawagar gwamnatin jihar Borno a ranar Juma'a a ƙarshe muna roƙon Allah ya ji kansu rahama Allah ya sa aljanna Firdausu ci makomarsu mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani da darajar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sakon na ƙarshe shi ma kuma haɗin gwiwa ne daga Ahmadu Abacha Mashina da kawu-kawu mai korokunsa su kuma cewa suka yi salon murin Amurka hakika harin kwantan bauna da ƴan ta'adda suka kai wa tawagar gwamnan jihar Borno babagana Umar Zulum daga Mangono zuwa Baga abin Allah wadai ne muna addu'ar Allah ya ji kan jami'an tsaron da suka rasa rayukansu a harin Allah ya kare wannan jihar Borno daga sharrin ƴan ta'adda Allah kuma ya kawo mana ƙarshen tashin hankali ga ƴan bindiga a faɗin jihar Borno da ma arewa maso gabashin Najeriya amin to madalla mu kuma gode ku ci gaba da aika mana da sakonni
ta gaida Hadiza Chari da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice
yo mutanen da cutar COVID-19 ta kashe a duniya ya zarce miliyan guda bisa ga alƙaluman cibiyar samar da bayanai ta jami'ar Johns Hopkins wadda ta kuma ce yawan waɗanda cutar ta kama a duniya ya zarce miliyan 33 da yake takaicin abin da ya kira kafa tarihin abin bacin rai sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya yi kira ga duniya da ta tashi ta ci ƙarfin ƙalubalen da wannan annoba ta kawo shugaban Amurka ɗan jam'iyyar Republican Donald Trump da mai ƙalubalantarsa a jam'iyyar Democrats tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden na shirin buga muhawara da daren yau ɗinnan Talata makonni hudu gabanin zaben da za a gudanar ranar 3 ga watan Nuwamba wanda shine na farko a jerin muhawarori 3 da za su buga gaba da gaba cikin watan gobe wannan al'amari mai matukar muhimmanci wanda za a yi a birnin Cleveland na jihar Ohio na zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke gaba da Trump da maki 7 a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a a fadin kasar wanda ke barazanar maida Trump shugaba na 3 cikin shekaru 40 da ya kasa samun wa'adi na biyu na shekaru 4 to sai dai suna kurkusa ne a da dama daga cikin jihohin da suka fi muhimmanci wurin cin zaɓe wanda hakan na iya sawa koda Trump ya kasa cin jimlar ƙuri'u mafiya yawa kamar yadda ya faru a karawarsa da Hillary Clinton ta Democrat a shekara ta 2016 ya ci ƙuri'un jihohin da suka fi muhimmanci wurin cin zaɓe ɗin ya kuma yi nasara ana kyautata zaton wani lokaci a yau dinnan Talata kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai tattauna kan ci gaba da kazancewa da yaƙi ke yi a yankin Nagorno-Karabakh dinnan da ya balle kasashen Turai biyar wato Burtaniya da Belgium da Estonia da Faransa da Jamus suka buƙaci a yi wannan zama na sirri bayan da faɗan ya daɗa tsanani jiya Litini tsakanin dakarun Armenia da na Azerbaijan a wannan yankin
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma da kace shirin mu na yau da gobe kuma idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani shirin yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba wanda yake na gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham wadda ta hada shirin da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Babalake muku fatan alheri ma'assalama.